Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na subahin yau Juma'a 28 ga watan Janairu. Kafin mu ci gaba a saurari kanin labarai.
An gabatar da wani rahoto dake zargin hannu dubu-dubu na Rasha a juyin mulkin Burkina Faso. Kungiyar 'yan ta'adda ta IS ta fi hallaka mutane da dama a cikin shekarar 2021. Za kuma aji ko dangantakar Rasha da Siriya za ta haifar da ɗa mai ido.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa Najeriya mai arzikin man fetur ta ce tana buƙatar ciwo wani bashin kuma don samar da tallafin man fetur ga talakawanta. To amma masu suka na cewa
bai kamata a ce an ciwo bashi domin a bada tallafin mai ba. Shi man nan ainihin Najeriya ne ake diba danye a kai shi waje aje a tato shi a zo a sake kawo shi cikin Najeriya.
Yayin da kasashen da ke wai da Ghana ke fama da matsalolin rashin tsaro da yawan juye-juyen mulki, wasu 'yan Ghana na cewa lokaci yayi da ya kamata su shafa ma nasu gemun ruwa.
Kun ba mu juba da kyau ba aka ce faru muna a wannan kasa domin rashin adalci can wannan Burkina mu da sai don waye ne.
Za kuma aji cewa yayin da 'yan arewacin Najeriya ke ci gaba da nuna halin ko oho ga batun rajistar zaɓe, an yi wani taron faɗakarwa a Kaduna.
Abin takaici shine jihohi ƙanana amma wai hasu sun hima mutanen da suka fito suka yi rajista.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Itara ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba, ta da fatar an wayi gari lafiya. Rahotanni da ke nuna cewa Rasha na da alaka da juyin mulki da aka yi a Burkina Faso a wannan makon ya kai ga ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, ko da yake jami'an tsaron Amurka sun ki bayyana ko zargin na da tushe. Sojojin Burkina Faso sun fito a gidan talabijin na kasar a yammacin ranar Litinin, inda suka bayyana cewar sun tsige shugaban kasar Roch Kabore saboda ci gaba da tabarbarewar harkokin tsaro da ke barazana ga tushen kasar mu. Kwana guda bayan hakan, Alexander Ivono, wakilin jami'in kula da masu horas da sojoji na kasar Rasha a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, ya bada sanarwar bayar da horo ga sojojin Burkina Faso. Hukumar ta CAR tana ɗaukar sojojin haya tare da rukunin kamfanin Wagner na Rasha don taimakawa da tsaro tun daga shekara ta 2017. Ma'aikatar tsaron Amurka na sane da zargin cewar ƙungiyar Wagner da ke samun goyon bayan Rasha na iya kasancewa rundunar soji da ta taimaka wajen kwace iko a Burkina Faso. Cindy King, mai magana da yawun ma'aikatar tsaron, ya shaidawa muryar Amurka a jiya Alhamis. Bincike na har-hare da ƙungiyar IS ta kai a duniya a shekara ta 2021 ya nuna cewar ƙungiyar ta kashe tare da jikkata mutane a ƙasar Afghanistan a bara fiye da yadda ta yi a ko'ina. Haka masana sun yi gargaɗin cewar ƙungiyar ta'addancin na ƙaruwa bayan janyewar sojojin Amurka daga ƙasar. Ƙungiyar da aka fi sani da ISIS ta kai hari mafi muni a shekara ta 2021 a watan Agusta da ya gabata a filin jirgin sama na Kabul, lokacin da wani ɗan ƙunar baƙin wake kashe fararen hula 170 da kuma jikkata Amurkawa 13. Duk a cikin shekarar ta 2021, ƙungiyar IS ta kai har-haren ta'addanci 365 a Afghanistan, wanda ya yi sanadiyar jikkata mutane 2,210, adadin da ya ƙaru sosai idan aka kwatanta da shekara ta 2020, inda aka samu rahoton har-haren IS 82 da ya yi sanadiyar jikkata mutane 835, a cewar wata cibiyar bincike ta ƙasar Isra'ila da Mir Amit Intelligence da cibiyar bayanan ta'addanci. Labarin duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Syria kasar da ke fama da yakin basasa ta shiga wani shiri da ake kira Belt and Road na kasar Sin BRI a takaice. Matakin da masu sharhi suka ce yana nuna yadda kasar Sin ke kara nuna sha'awarta a yankin gabas ta tsakiya ta hanyar shirin BRI. Kasar Sin ta zuba jari da gina ababen more rayuwa ta hanyoyi da dama.
An ji ba kadan Yusuf zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda gwamnatin kasar ke shirin sake tura ma majalisar dokokin tarayya bukatar sake duban kasafin kuɗi da kuma bukatar sake cin wani bashi don talakawanta su rika samun tallafin man fetur. Kan wannan ne wakilin mu a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya tattauna da wasu masu ruwa da tsaki, ciki har da mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin yada labarai Malam Garba Shehu, wanda ya ce
magana ɗaya ce ita mai kamfanin mai na ƙasa ya kididdike cewa ana buƙatar naira triliyan 3 don cimma gibi da za a samu akan man da ake shigowa da shi Najeriya ana saidawa a farashi mai sauki. Ina za a samu waɗannan kuɗi? Ita yanzu gwamnati da ita da majalisa dole su haɗa kai a ga ina za a samu waɗannan kuɗi inda har za a ci gaba da sai da farashi cikin sauki a Najeriya.
To magana yi wa wato kundin kasafin kuɗi kuskure mafa domin ya dace da halin da ake ciki.
Wannan magana tabbas haka take. Gyaran fuska ya tabbata akan dokoki guda biyu. Doka ta farko ita ce ita kanta dokar da ta kawo gyara akan kamfanin sai da mai na ƙasa, domin dokar da shugaban Muhammadu Buhari ya saba daga watan biyu na wannan shekara kada gwamnati ta ƙara fudda sisun kwabo don ba da tallafi akan maganar fitur. Wannan kuma abu ba zai yi ba tunda an daga dole a yi doka gyara daga rabin shekara watan shida zuwa ƙarshen shekara babu wannan. To kaga dole sai an yi gyara akan tsarin dokar kashe kuɗi wato budget in ana so a bi doka a bi ka'ida.
Kuma wannan gyaran ba zai kawo cikas wurin aiwatar da kasafin kuɗin ba kuwa?
To fatan mu shine Allah ya sa ba za ta kai ta haka ba. Kamar yadda ka sani shi kansa man da ake sayarwa farashin sa karuwa yake ta yi a kasuwar duniya. Maganar da ake ko ajiyar nan ya kai dala 90 a ganga guda.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje daya Malam Nasiru Zaharuddin mai sharhi ne kan al'amura a Najeriya kuma ya nuna min damuwarsa akan yawan cin bashin da Najeriya ke ci domin gudanar da waɗansu ayyuka.
To ina ganin duka siyasa ce Umaru, bai kamata a ce an ciyo bashi domin a bada tallafin mai ba. Shi man nan ainihin Najeriya ne ake diba danye a kai shi waje a je a tato shi a zo a sake kawo shi cikin Najeriya. To in ku haka ne sai a yi yanda za a yi ya zama man nan an rika tace shi a Najeriya.
Amma idan gwamnati ba za ta iya samar da mai a cikin ƙasa ba dole sai an shigo da shi. In ku an shigo da shi dole ne farashin shi ya hau. Da gwamnati ta so ta janye hannu ƴan kasuwa su kawo su sai da bisa ga karfin kasuwa, amma kun ƴan ƙasa aka yi ca ana suka gwamnati akan wannan ta janye kuma gashi abun ya zama mata alƙaƙai.
Saboda ba a bada shugabanci ba shi shugaba Buhari tun can farko shekaru da suka wuce wajen 30 shine fara gina waɗannan matatun mai. Ya kamata a ce da ya shigo mulkin Najeriya ya san cewa akwai matsalar nan ta matatun mai, kuma a yi ƙoƙarin gyara matatun man Najeriya idan ma ba za a yi wasu ba.
Umar Faruk Musa, muna Amurka a Abuja, Najeriya.
Gaida Umar, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Rundunar sojojin Pakistan ta tabbatar a jiya Alhamis cewa wani samame da wasu 'yan bindiga suka kai a wani sansanin jami'an tsaro da ke kudu maso yammacin lardin Balochistan ya kashe sojoji aƙalla 10. Mummunan harin na 'yan ta'adda ya faru ne da yammacin ranar Talata a Kutch, wata gundumar Pakistan mai nisa da ke kan iyakar Iran, a cewar ɓangaren yaɗa labarai na soji. An ce jami'an tsaro cikin ƙazamin harhare da ya biyo baya sun kashe aƙalla mahari ɗaya tare da jikkata wasu da dama. A yayin da suke mai da martani na wutar da 'yan ta'addan suka yi, sojoji 10 ne suka riga mu gidan gaskiya. A cewar sanarwar, inda ta kara da cewar jami'an tsaro sun kama wasu ƴan ta'adda guda uku a wani samame da aka kai a yankin. Wata haramtacciyar kungiyar ƴan bindiga da aka fi sani da Balochistan Liberation Front BLF a takaice ta dauki nauyin wani hari da ake ganin na daya daga cikin mummunan harhari da aka kai wa jami'an tsaron Pakistan. A ƙarshe kuwa an rantsar da Shomara Castro a matsayin mace ta farko shugaban kasar Honduras a jiya Alhamis, bikin da dubun dubatan mutane suka halarta a cikin tsibirin gabar teku a filin wasa da ke Tegucigalpa babban birnin kasar. Nan da nan Castro za ta fuskanci kalubale da yawa da suka hada da yawan rashin aikin yi, tashe-tashen hankula da cin hanci da rashawa da matsalolin kiwon lafiya da tsarin ilimi, tare da matsin lamba daga Amurka don inganta rayuwar al'ummar Honduras da magance sha'awar su ta yin tafiya mai tsawo zuwa arewaci ta hanyar shiga kasar Mexico don kokarin zuwa kasar Amurka. Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris, wanda shugaba Biden ya dora wa alhakin rage ginshikin karuwar zuwa Amurka daga kasashen tsakiyar Amurka na Honduras, Guatemala da El Salvador, ta halarci bikin rantsar da ita kuma ta gana da Castro daga baya. Cikin abubuwa da suka tattauna sun hada da tushen musabbabin kaurar jama'a, yaki da cin hanci da rashawa da fadada damar tattalin arziki, a cewar wata sanarwa da ofishin Kamala Harris ya bayar.
Gida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Ghana, inda yawan tashe-tashen hankula da juyin mulki a makwabtan kasashe ke dada tsorata ɗan kasar game da makomarsu. Hawwa Abdulkarim gare ki.
Kasar Ghana ta yi suna a matsayin kasa mai cike da zaman lafiya da kwanciyar hankali, amma duk da hakan jama'ar kasar Ghana na bukatar gwamnati ta kara inganta matakan tsaro saboda yawan tashin-tashin hankula da ke afkuwa a kasashe da ke makwabtaka da kasar. Waɗannan bayanan sun biyo bayan juyin mulki da ya wakana kasar Burkina Faso. Ga dai abin da al'ummar kasar ke faɗi game da juyin mulki da ya afku a kasar Burkina Faso da ke makwabtaka da kasar Ghana.
Mu Ghana mu yi fi mu kefu sosai wallahi, to kana fadan galuka Burkina ana fada Mali ana fada duka suna kusa da mu. Isa fara su duka suna gura suna shigo Ghana, isa mu mu yi mu kefu
rai da kike tambaya game da kudita haka ne. A gaskiya wannan na Burkina ba dauke shi da mummunci haka nan ba, kuma ire-iren wayannan abubuwan ya shiga jikin jama'a har kaga an nuna damuwa duka yana fitowa gidan labarai da sauran su.
In ba mu duba da kyau ba aka zai faru mana a wannan kasa, domin rashin adalci can wannan Burkina mu da shi don waye ne? Rashin adalci shi sa ba mu duba kanmu da kyau ba, wallahi abin da kuma zai faru kuma kenan.
Masani a harkokin tsaro Malam Adib Sani ya bayyana mana irin ababen da ke janyo juyin mulki a kasashe.
To gaskiya abin da ke Burkina ya iya taba kowon kasa a cikin West Africa. Fadan da ake yi a cikin wani gari yana iya shiga wannan gari da ya kusa da shi. Security mu is very poor. Akwai many unapproved routes, waton routes ko wannan wurin da ba kowa, so wasu na iya suna shigowa suna fita ba da one security checks ba.
Wani mataki kasar Ghana da sauran kasashen Afirka ya kamata su dauka don kare kansu daga shiga wannan matsalar juyin mulki?
Ya kamata mu improve tsaron border. Ba haka ba, su kashi suka shigo muna ya kawo muna damuwa kurai. Already ma garin gaba security mu babu me. Akwai malls in ka je ka shiga kafin ka fito bai checkin ka ko ya duba ka da wannan machine da ake use a gani ko akwai karfe jikin ka, wato metal detector kenan, ba check. In ka shiga government buildings, ministries, departments, agencies, one bai checkin ka. So mutanen ga suka ce sun dame mu ba ya yi mu da wuya kwarai mu iya mu control su, shi yasa ya kamata ma mu prevent su from shigowa
Habarar da shugaba Kabore na kasar Burkina Faso shine juyin mulki na hudu Afirka ta Yamma cikin wata 17 da suka gabata. Hawa Abdulkarim Yankfani ya sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To gaida Hawa daga Ghana kuma bari mu ketara Najeriya inda a yayin da ake nuna fargaba game da ci gaba da kaurace ma rajistar zabe a ayyucin kasar. Akai wani taro a Kaduna na shugabannin addinin musulunci da sauran masu ruwa da tsaki. Isa Lawan Ikara gare ka.
Manyan malaman addinin musulunci da limamai ne dai suka halarci taron bita kan bukatar wayar da kawunan al'umma game da bukatar sabunta katin zabe da kuma fitowa gurin zaben idan lokaci yayi musamman ganin kyamar shirin da hukumar zabe ta ce ƴan arewa na yi yanzu. Dr. Asma'u Sani mai kudi ita ce kwamishiniyar zabe ta ƙasa a jihar Kaduna. Kuma ita ta nunar da mahalarta wannan taro halin da ake ciki game da sabunta katin kada ƙuri'ar ga ƴan ƙasa baki daya.
Koyaushe muna nuna cewa mu a arewa mu muna da al'umma. Koyaushe ana cewa kila ma ƙarya muke. Akwai sanda aka ce muna rajistar kajin mu da dabbobin mu. To yanzu lokaci ya zo da zamu zo mu rajista. Abin takeici shine jihohi kanana amma wai hasu sun hima mutanen da suka fito suka rajista.
Tsohon gwamnatin jihar Kaduna Dr. Mukutar Ramalanyar da tsohon shugaban hukumar Alhazai ta ƙasa Barista Abdullahi Mukutar na cikin manya-manyan da suka halarci wannan taro da ya gudana a garin Kaduna.
Yana da kyau ne a kalli menene dalilin da ya sa mutanen arewa suka ja baya kai tayu zabe da aka yi ta 2015 da 2019 fatan alherin da suke da shi na cewa waɗanda suka zaba za su yi musu abin kirki to kila ba su samu yadda suke so ba. Amma duk da haka ya zama wajibi mutanen arewa su fito su yi wannan registration.
Shugabannin addini su fito su wayar da kan mutane akan buƙatar da ake da shi su sabunta katin zaben su kamar yadda hukumar zabe ta ƙasa ta bukata domin zaben shugabannin da suka dace.
To kowanne sako shugabannin manyan kungiyoyin addinin musulunci dake gurin wannan taro za su aike wa mabiya game da sabunta katin zaben da aka ce ƴan arewa na baya.
Sunana Dr. Khalid Abubakar Ali. Ana jin hankalin ita al'ummar mu sako-sako da suka yi akan matsalar da ta shafi maganar rajista din nan. To al'amarin ba za a ga muna abun ba sai nan gaba Allah ya tsare mu.
Sunana Nafi'u Baba Ahmad. Ni ne babban sakatare na Majalisar Koli ta tabbatar da Shari'a a Najeriya. Na daidai a wayar mu mutane da kai akan muhimmancin samun katin zabe. Na biyu a ja hankalin su akan muhimmancin amfani da katin zaben. Kar mu ce za mu fushi don ba mu ji dadin abin da ya faru jiya ba ko shekaran jiya. Rayuwar duniya dama yau da sanyi ne gobe da zafi.
Taron manyan malaman addinin musulunci da limamai na yini gudan da aka yi a jihar Kaduna domin wayar da kan al'umma akan bukatar sabunta katin kada ƙuri'ar dai ya tashi da matsaya guda. Cewa akwai bukatar al'ummar arewa su tashi tsaye wajen tabbatar da sun sabunta katin zabe domin ganin an dama da su. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida dan mutanen Ikara, kar kai nisa za ka shigo da shiri na gaba.
Manuniya. Alamu dai sharar share shigifar shiga zaben shekarar 2023 ta sa wasu sun fara nemo wa ƴan ƙasa madafa. Domin kuwa Alhaji Nasura Ashir Sharif na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya ya ce ya kamata a gane wannan karan fa zabe babu wata maganar kamun kafa.
Mu cewa muka yi ma ba magana jam'iyya. A ko ina aka ga mutumin kirki mutane sai su zabe shi a kowace jam'iyya yake. Amma da ku mutanen da ba hikima akan kafu ba su da ma shugabancin ƙasa.
Shi kuwa tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya na Tarayyar Najeriya Farfesa Usman Yusuf gaya wa duniya ke cewa ya lura ma ƴan arewan ne ma suke su fito da wata sabuwar tsirfa. Yana mai cewa a jihar shi ta Katsina dai wasu talakawa sun ce tunda an jefa su cikin jarfa su ma idan Allah ya kai mu ranar zabe za su je daki ne kawai su garkame kofa.
Kafin wannan shugaba ya zo mana ba mu taba ganin ƴan gudun hijira ba. Yaran mu a Katsina suna cewa mu mun zabi nan garin mu ga iftilayin da aka kawo mana me yasa za mu zabi wani daga wani wuri.
Sai dai tuni gwamna mai malabunin jihar Yobe da ke riƙon ƙwariya na jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya yace irin tsarin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tsatsafo da shi a bangaren tsaro alkhairi kawai zai haifa.
Ku yan jarida ne ku je ku tambayi sojojin me sojoji suke kafin zuwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ku tambayi kuma yan majalisar tarayya nawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kashe a kamfanin tsaro.
A sai dai ko bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akwai jam'iyyun ƙasar da ke ganin dokar zaben ƙattinke wajen zaben fidda gwanin cikin jam'iyyu za ta iya zama wa Najeriya karfan kafa. Haka dai sabon shugaban majalisar gamayyar jam'iyyun Najeriya IPAC engineer ya bagi Yusuf Sani ya sanar da duniya babu wata rufa-rufa.
Da a ce sun kira mu ne da tun da fari da mun gaya masa cewa wannan abun yana da kyau amma ba zai yiwu yanzu ba.
Da alamu dai fafutukar fita farautar magoya baya cikin jam'iyyar APC don shirin zaben gwani ya sa Farfesa Oshi Banjo ya fara neman madafa. Tuni ma an ji ɗaya daga cikin magoya bayan shi a jihar Kanawa da Mansur Kabir na sanar da duniya cewa maganar Tinubu a tunkuɗe ta gefe domin ya riga ya fara tsufa.
Ni da ma ban yi tuni a APC domin Tinubu babba ne ya ba da gudunmawarsa ya kamata ya bawa na ƙasa kuma su karɓa shi wannan har.
Ɗan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin mu yayin da muka saba zuwa muku da su a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da muryar Amurka ta ce a bude wa kowa kofa. Shiri na 50 dindin cikin shirin manuniyan da ya kwashe shekara guda da kafawa akan kyakkyawan manufa. Me yiwa kyakkyawan manufar kuma amma game da kuskurimar kundin tsarin dokar zabe na fada gwani cikin jam'iyyu ne yasa gamayyar jam'iyyu ke ganin babu dalilin da yasa emisar kasa su fara wani zufa. Saboda cewar sabon shugaban gamayyar jam'iyyun Najeriya IPAC engineer ya bagi Yusuf Sani akwai yuwar saka hannu akan wannan doka ya zame wa demokradiyyar Najeriya karfan kafa.
Su ya majalisa ba su zurfin tunani ba bai sa da shi haka da za su ma fito da wannan doka da sun turbe mu da a ce sun kira mu ne sun tabi ra'ayin mu ga tuka da mun ga cewa wannan abun yana da kyau amma ba zai yiwu yanzu ba. To yanzu ma muna kiran su da babban murya cewa ya kamata su nemi IPAC don maganar da aka yi cewa na direct ko indirect din nan ba ai ta kaddai ba ne ya ce bai yarda da wannan kaddai direct na zangidin nan shine ya ce shi bai yarda da shi ba mu ma haka ba mu yarda da shi ba kowa ko jama'a da yawa ba su yarda da shi ba amma kowa ya sani cewa sauran abubuwa da aka sa a dokar nan kowa yana yarda da wannan shi shugaban kasa ma ya yarda da wannan.
Da alamu dai duk da ba riga an kida kidan kifa ɗaya kwala na zaben fidda gwanin cikin jam'iyyu ba a Najeriya wasu sun riga sun fara kamun kafa. Saboda duk da bayyana aniyar taka takarar shugaban kasa na Bola Ahmed Tinubu an ce shi ma mataimakin shugaban kasa Farfesa Oshi Banjo ya fara neman ganin ya samu wata sabuwar likafa. Har ma ɗaya daga cikin magoya bayan Farfesa Oshi Banjon a jihar Kanawa Dr. Mansur Kabir din da tsohon kwamishina ne na cewa ai ya kamata Bola Ahmed Tinubu ya barwa Farfesa Oshi Banjo takarar shugaban kasa tunda shi ya riga ya fara tsufa.
Yanzu muna tattaunawa ne idan za mu taimaki Oshi Banjo saboda mun ga irin halayensa da yadda yake tafi da abubuwansa da kuma a samu ci gaba daga kan abinda shugaba Muhammadu Buhari shi sami ke tawa a wannan wurin yau.
Amma kuna cewa shi Farfesa ya zo ya ci gaba a yayin da kuma ga mai gidan Bola Tinubu shi ma kuma ya ayyana aniyarsa.
To mu mu dai yanzu shi muke yi na tabbatar shi ma Tinubu in tafiya ce tafiya ai zai goye bayan dan gidansa.
Ba ku ganin za a ce kaman kun ja daga da mai gidan ku?
Ni da ma ban yi Tinubu ba amma na yi APC domin Tinubu babba ne ya ba da gudunmawarsa ya kamata ya bawa na ƙasa kuma su karɓa shi wannan harka.
Me ne chartibi za ka ce Yemi Oshin Banjo ya gaji Buhari a daidai lokacin da ake cewa ita APC ma musamman a nan arewa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba.
Dije kullum na faɗa kada Allah ya kawo ranar yabo Muhammadu Buhari ya samu mulki lokacin ƙasa ba kyau kuma Muhammadu Buhari ba Allah bane ya ci kokarinsa.
Da alamu dai marmari da mararin mulkin na takarar shugaban ƙasa zuwa kudancin Najeriya ya faɗa cikin mulkwadaddiyar gwafa saboda ƴan arewacin Najeriya na ƙara daddagewa cewa babu wata maganar karɓa karɓa ko bangaranci balanta na a ce a tunkuɗa takara zuwa jam'iyyar tsintsiya ko kuwa mai manufa. Har ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharif na shaida wa duniya cewa magana ake ta mutanen da suka cancanta kuma suke da kyakkyawar manufa.
Kowace jam'iyya ce ta kawo mutumin kirki man nagartacce wanda yana da tarihi kuma yana da kima kuma yana da damar da zai iya yin shugabancin to irin su ya kamata a zaba. Amma amma a kuma kawo wasu mutane ko a dauko su masu shekaru da ba su da cikakken lafiya da tada lokaci ma da za su iya yin aikin shugabancin kasar tunda kasar an durkusar da ita ta fuskoki da dama
ba ku fargaba wasu ce ko kuna so ku tasa wani dan takara a gaba
ai shine muka albarka nace da kai ma mu cewa muka yi ma ba magana jam'iyya a ko ina aka ga mutumin kirki mutane zai su zabe shi a kowace jam'iyya yake ko karama ko barbar jam'iyya ba kuma shugaban kasa ba ƴan majalisu sanatoci gwamnoni ƴan majalisu na jaha duka a tsaya a dubin mutane nagartattu hazikai ba wani mutum ake sa a gaba amma da ku su mutane da ba hikima akan ka kuma ba su dama shugabancin kasa saboda ba za su iya yin shugabanci
sai dai shi tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya tare na jende ya aiki da shugaban kasa Muhammadu Buhari Farfesa Usman Yusuf ga yawo duniya yake cewa shi ya lura ma dai ƴan arewacin Najeriya a wannan karan suna nema ne su sako wata sabuwar siffa yana mai cewa ganin gazawa ko gajiyawar gwamnatin da ta fito daga yankin na arewa ya sa wasu ƴan arewan suna tanin koda suna da ƙura'a to babu dalilin da zai sa su je su jefa
dole mu zauna mu kalli kanmu mu ƴan arewa shugabanci ba nan mu yake saboda ka lalacewa tana cikin arewa ba wata ba wani wuri zaka je ba ba za mu ce wai dan arewa shugaba dan arewa minista dan arewa soja dan arewa to yanzu gashi nan dan arewa shekara 8 ni da Katsina nake shugaban dan arewa ne dan Katsina ne ka san Katsina suna hannun yaran nan kafin wannan shugaba ya zo mana ba mu taba ganin ƴan gudun hijira ba yaran mu a Katsina suna cewa mu mun zabi dan garin mu ga itline da aka kawo mana me yasa zamu zabi wani daga wani wuri saboda ka dole mu gaya ma yara su yi hakuri cewa haka siyasa ta gada kar a gaji
wasu suna ganin suka da kuke yi ko kuma gazawa da kuke gani ko gajiya na wannan gwamnati kamar dabawa ciki wuka ne kamar da ka faɗa tun da shugaba dan arewa a jami'ai ministoci shauri
wato wanda ke son ka shi ke gaya maka laifin ka abun na mana ciwo ai dan mu ake kallo a ce naku ne dan garin ku ne bafillaci ne kun kawo mu cikin wannan abu mu kuma da muke son shi duk shugaban kasa ko wani shugaba in baka da masoyanka da za su je su gaya maka cewa abubuwa na tabarbarewa to wallahi baka da masoya
sai dai kuma tuni gwamna mai malabunin jihar Yoban da ke shugabancin kwamitin riko na jam'iyyar APC tare da Najeriya yace a baya ne dai akan maganar tsaro aka dinga yi wa ƴan kasa rufa-rufa yana mai cewa zuwan shugaban kasa Muhammadu Buhari ne ya tsatsafo da tsare-tsaren tsatsefe tsananin tsamin tsaron da a zuwan shi ne aka bi jami'an tsaron kasar nan aka karfafa
su faɗa mana makamai nawa suka tsaya sojojin Najeriya me ya suka yi saboda su inganta rayuwa na sojoji ko na ƴan sandan mu ai su ma ƴan adam ne ku ƴan jarida ne ku je ku tambayi sojojin me sojoji suke kafin zuwa shugaban kasa Muhammadu Buhari ku tambayi kuma ƴan majalisar tarayya nawa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kashe a kamfanin tsaro nawa ya kashe akan harkar noma wanda kuma alhamdulillah shugaban kasa Muhammadu Buhari kowa ya sani irin jirage da ya samar ma sojojin sama da kuma kayan yaki da ya samar wa sojojin kasa kuma irin kudade da ya baiwa fannin tsaro inganta rayuwar ƴan sanda da sauran jami'an tsaron kasar nan kuma gashi yana kokarin farfado da tattalin arziki duk da ma ga harkan da ya addabi duniya baki daya maganar corona
duk da kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kuma kafin mu sallama kamar kowane mako sai mun gaya wa dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fasu ke kara surfafa domin daga juma'an nan saura kwanaki 486 ne su bar dukkanin madafin ikon da suka daddafa kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da sun tattaro muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri mun sarrafa musamman ma dai Mahmud Ibrahim Kwanjar Kanawa da maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuka ji mun kawo muku cikin wannan shiri karara babu wata rufa-rufa ni Isa Lord Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.
To masu saurare da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a taƙaice.
Rahotanni da ke nuna cewar Rasha na da alaƙa da juyin mulkin da aka yi a Burkina Faso a wannan makon. Ya kai ga ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ko da yake jami'an tsaron Amurka sun ki bayyana sahihancin rahoton.
To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumba Hamza da ya hada shi, sai kuma injiniyan mu na yanzu Kastalin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima. Wassalam.